This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A washar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke fara cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safari yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudura aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya murjakunya da aka zarga da yaɗa badala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kuliya.
An kawo ta 13 wata a gidanmu ta kwana 14-15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba abin.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka fake an gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiya da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Ta ne dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
an jima kadamarin zata sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tambin giwa wato jihar Kano a Najeriya inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniyar kadamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya kamar dai da za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yada zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake hukumar murja kunya da aikatawa wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun al'amuran da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talatin nan gabanin ta saurari bukatar neman benin da lauyoyin murja suka gabatar mata to amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya al'amuran da ya tada kura a tsakanin al'umma sai dai misbahu lawan kofar nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa
mun ba ba da ita karshen mako mun ba da ita a ranar alhamis wanda ranar alhamis zai kama 15 ga wata an kawo da shi a 10 ga wata a gidanmu ta kwanan 14 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta takarba ba ta saboda haka muka danka mata kaga mu ajiya ce gare mu
yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take
to mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantan su misali amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayin ta ga inda zamu aje ta
wannan lamari da ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu dan ci ya musanta
ba shakka tana cikin gidan garin hali amma a cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din so su kuma suna bincike kaida ina wannan ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi amma kamar natan ka tana cikin gidan hali da ba za a iya zuwa kai tsaye su ce mata a ba su ita ba dole sai sun koma ta hannun kotu da ta an ba wai sukin ta aka yi ya haka ba
me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati
shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da take saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin penti tuna abin da kotu wannan ba gwamnati a ciki
kamar kwamishina na cewa ko misalin zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja
gwamnati sha'awa ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba
amma da ta damu da zargin murja kenan
a yayi da gwamnati da jimin da ita da mu da kowace al'umma
daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belin sa da lauyoyi suka gabatar ma kotu baba jibo ibrahim shine kwakakin kotun Kano
to wannan shine abin da muke so mu gano shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rike ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa
daga karfe 9 na safiyar yau talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake tsarin kotun za ta zauna akan wannan batu kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun kuma tsila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani Mahmud Ibrahim Kuri Muryar Amurka daga Kano Nigeria
to madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri masaro ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook Twitter da Instagram yanzu ga Maryam ta saki shigowa da cigaban labaran duniya
A jamhuriyar Nijar kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin Muryar Amurka Salamu Mana Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaƙi da mahaddama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes din da ƴan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers électriques.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta saman dadi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin hada rikici a tsakanin bangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu jigo a kungiyar saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana dauke da haɗurra masu yawa dangane da abin da ya shahi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su gade hinjuna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa, a cewar saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation of power a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shi da ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai cewa za su amsu dosai daga gaban shari'a su su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na saka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantakar tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, zai ne ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakana ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun je ta bakin shi shugaban Nijar ɗin. To su ɗan Nijar ɗin me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar farafula wadda ake cema Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da in ka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasa ECOWAS, duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da aka yi na neman cigaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba wadon kasashe banda suna samun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Nijar, wato idan ta ne ta sadiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da tekun Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsakamar ya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani ƙaimi ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su jin matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambassador din France yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kinan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsinci kan mu ciki kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba
duk dan ta'adda daga mai duburi sai sai ke su ba mai babu da yin zaka shiga ka ce ki kina je ne babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai ranka kidda ka ce ha Faransa zo ka kai mun da soje bakin goda Niger ka tattare ni ta alƙawar daga gare su kuwa
kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya president kin Najeriya president kin sai da yawo ne abin da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba tattalin arziki wai ka kasan da mu ko haƙi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka haƙi dai wanda daga Najeriya ne ake ka mani shi
yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wacce wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Khair Alhassan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
ita Syria wace gangan su ne sun gangan mulki su kara a cikin da aka kafa ta ya kuma gauna shi da kashi na shi su na ba shi wannan saka dan mun sai ta mai bani ya faɗi dai Syria wace gangan ya kuma gauna Lagos an kawo ta inda sun so yake
ana da ita da 75
shi ma general ne mai mulki kwai da kusan kun jira da talakanin nan da talakanin da Niger la misala yana general na wata wata ta dan Burkina Musa Traore yana general
na Mali
na Mali kinku da Benin wani taya
mutuma
kwanan ne shi ma a wani taya kwanan ne ya yi mulki shi ba ya hu na Burkina to an ka diba wa an ka tambaya wai wai mutane shi ne yake dai kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS soji ne su gobe miji ko ina suna gazo ta ko ya zo da yake shi gazo zan
amma kuna ce kamar da mu kawo tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abin ya jama'a general ne da tabo shi ba ubana ga president da Allah to ina ne demokrasi ke ta tambaya referendum ina ne an ka yi shi an ka ce wani in kasa a numa kan Niger da mu kidaye za ka ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ku ba to abin da ya samu shi ya fuda sai da su masu gaki sun ka samu kasar da uku kuma sai masu gaki uku su gozo gozo su gida ku za mu planning da tattalin arziki na gaskiya yau baka san inda akan dan can shin sai da waye yake ji ba faransanci community economic da ta tallafa da gwasa to ina economic shi ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga IMF ba da ke kula da harkokin
su kuma na tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanci kana da mota baka da baka da abin gwalakin da ni yayi ne bai ba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biya ga ne kana da talabar mota ne kana dole ba zai yi ba kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu ci wannan matsayin da muke ciki shekara 50 fasike an yi kusa 50 ne ECOWAS ƴan Nijeriya da ƴan Najeriya ba mai lamar su.
President Antin Kar, wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya?
Wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa Hizbullah ban ganshi ba. Ina ga koma bayan da zai kawo. Saboda menene koma bayan da zai kawo? Na farko dai kaga waɗannan ƙasashen Mali, Niger da Burkina Faso. Mali kallon mu ne, Burkina Faso kallon mu ne, Najeriya kallon mu ne, saboda in ka diba duka al'umma guda ce har da su kwata jifuwar da sauransu duka al'umma guda ce, duka mu ɗan Afirka ne. Kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin da kasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukansu cewa suka yi Afirka ko kuma da suke ta Afirka har suna alfahari da Thomas Sankara, suna alfahari da Gaddafi, suna alfahari da Lumumba. Abinke in suka diba wanga hitar na sedeyawo sun ci amanar waɗannan mutanen ne, kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sedeyawo. Saboda waɗanda suka kirkira sedeyawo da suka yi shi dogon nazarin ne suka yi na a haɗa kanon Afirka.
Amma kuma yana magana da samun ƴancin kai, hujjar da aka bada kenan.
Samar da ƴancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France ce, France an kore ta daga nan ko an kore France shi ke duka muka zo muka yi kuwa na abu sanni na abu sanni na an kore France. France ta tafiyarta, kuma don France ta tafiyarta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna da ba illar da zai kawo wannan abu. Na faɗa ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin Sadiya ko kasa goma sha biyu, watakila akwai ɗan Nijar ba ka rasa dai miliyan hudu cikin waɗannan kasashe. Shi Tahiru na ji ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki fata da shi zuwa Tahiru Gimba. Ni makan mu adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya. Presidentin Najeriya presidentin Sadiya ne. Abin da ya yi da sunan Sadiya, kuna tunani lokacin isu da aka yi kudeta na Mali inda ce nika yana president an nagar sai da Sadiya da ya tashi ya ɗauki mataki. Ka gani mutane duka suka yi wuta, amma sauran kasashe sai suka kotanta ma al'ummar su da a matsayin shi na shugaban Sadiya ne yayi magana, ba a matsayin shi na shugaban mu abin da Najeriya ba. Illar da wanga abu zai kawo mana, kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikinsu ba. Sai an sake tsari kan wannan da Sadiya ita take ba mu ƴancin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta.
A matakin sai nan da shekara guda ne ya zai fara aiki.
To mun ji a kuma bai matakin nan
mun ga tsari haka ma
ba za mu da ai shi ne ga
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri, saboda mun ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba. Diba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce, ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan. Babu wani tattalin arziki da ta za ta samar tattalin arziki ka kasan da mu ko hatsi ba mu nan Nijar daga Najeriya ne ake ka hatsi da wanga daga Najeriya ne ake ka mani ko ba mu masara ba mu. Yanzu turancin kimo da Benin wannan da aka nike ka san ƴan Nijar nawa suka yi asara, ka san ƴan Nijar nawa suka talauce, ka san kai akwai ƴan Nijar da suka yi command kin kaya sun ma yayi, ka san ko nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu. Kuma wai Togo mu daga Togo za a ɗauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso wajen mu. To di ba wanga mataki da aka ɗauka ni ga nawa gani wa'anda hukuma hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne, saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya nan ita da Faransa ambasadokin Faransa yana can e kafsa helta shekarar jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarar jiya ne suna sallah ana ta kuwa e kafsa hel Nijar ta kore ta. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa, ba su da wani takunkumi da ke gare su. Mu ne ke ta hukumi kuma waɗanda ƙasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai. Lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba. Burkina lokaci ya kai bai son sabka. To mu Nijar ko lokaci ba mu yadda ba na transition kenan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure. Babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka sa muka tsinci kanmu ciki kenan. Mu wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president tayin dinga magana nan ta sai da yawo akwai gara kuku a bakin alƙalin yayar da bushe
kai ya tsabu ya kwanta amma ya ce amma ragon nan ya
tashi ba fitancin sai da yawo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen gana
kuma babu wata magana gara
ba mu amma ne ne yanzu ai ga IOS ga ECOWAS ga IOS ga CDAO a tattauna yarin da mu yi na fango da wangan ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki da dai ruwa da dai saki in ka bani visa ya samu ka visa in babu visa mu yi shaka da
ana cewa kasashen nan na IOS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
da ake faɗi babu wanda ke da Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa ya hidda tallabi ga man fetur ya hidda wane ne hidda wane ne ba kali albashi kowa ya san gidan ramun yake yana fita abin da turuwa ta aje a dauka a dafa a dafa a ci ce nan alheri gari in muna son gobe mu sai cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hita mu kuma dole mu haɗa ƙarfin mu ba wai don sai ya wani dan wani alaka ya ce a yanzu an ga tabbata da ta'addanci
yaki da ta'addanci
ta'addanci Najeriya ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka tafi kai ba yanzu babu mai gonan gatta ba ku mu babu inda zaka tafi kai ku babu inda zaka tafi kai ba Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state ashirin ne bisa 36 sannan ya kai nan ga duk dan ta'addan daga mai dubu ne sai sai kin sun ba mai babu dajin zaka shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka kin da ta kace ha Faransa zo ka mun da soje ba shi go da Niger da tattale ni ta ta alƙawari daga Yesu kuwa kowa ya sani daga Sokoto da min kawai su suka shigo da machine machine su biyo ta dogon su ayi mutum ne ji shi mai
ka san da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta aikin da tayi na su ne ganin ya habu bi suna ga kula da bodar Niger da Nigeria
kuma da lam to bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce ta fi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na so mu gode wasu baki namu Alhaji Tahir Gimba da Intini Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Usule Mumuni Barmadi hada mana wannan muhawara a madadin su Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa dake kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka faki akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta tayar gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin a washe rinki muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima mu